This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 22 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kalleka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mu karantawa Hawwa Sharif. A yau Lahadi, gwamnan yankin Kharkiv na kasar Ukraine ya ce wani harin da Rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya raunata mutane 21 da suka hada da kananan yara. Oleg Sinekhov ya wallafa a shafin Telegram cewa 8 daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su na kwance ne a asibiti, 2 daga ciki na cikin mawuyacin hali bayan harin na yammacin Asabar da ya afku a daidai lokacin da mutane ke barci a gidaje biyu da harin ya afkawa. Rasha da yana yawan kaikaita Kharkiv da hare-hare, birni na biyu mafi girma a Ukraine da ke kusa da kan iyaka da Rasha ta yankin gabashin ƙasar da mutane miliyan 1,400 ke zaune a cikinsa kafin Moscow ta kaddamar da yakinta a watan Fabrairu shekarar 2022. Ma'aikatan ceto sun riƙa yin amfani da tocila wajen neman mutane a ƙarƙashin guragusan gini, inda aka yi nasarar zakulo wata yarinya da aka riska a daidai wani ginshiƙin matakala da ta kasa hawa tana kuka tana kiran mamanta, kamar yadda wani ma'aikacin kafar labarai AFP ya gane wa idanunsa. Da sanyin safiyar Lahadin nan Hezbollah ta faɗaɗa tare da Nausawa wajen kaddamar da harin rokoki sama da 100 a sassan yankunan arewacin Isra'ila, inda wasu suka faɗa kusa da birnin Haifa a daidai lokacin da Isra'ila ta kaddamar da ɗaruruwan hare-hare akan Lebanon. Yankunan da sun fara ɗaukar wata siga ta shiga yaƙi ga dangadan biyu bayan shafe watanni na ƙaruwar tashe-tashen hankula. Hare-haren rokar da aka riƙa yi a cikin dare ya sa ƙarar jiniya ta rikita ko'ina a sassan arewacin Isra'ila, da ya kai ga dubban mutane suka riƙa bazuwa a damauce zuwa neman mafaka. Sojojin Isra'ila sun ce an harba rokoki zuwa inda farar hula suke, abin da ya nuna yiwuwar rancabewar al'amarin bayan samun hare-hare a baya da suka riƙa kaikaitar sojoji kawai. Ɗaya daga cikin makamin rokar ya faɗa kusa da wani gidan mutane a kusa da Kiryat Bialik, wadda unguwa ce da ke kusa da Haifa, inda aƙalla mutane 3 suka jika. Aka kuma kona gine-gine da motoci. Hukumar bayar da ceto ta Isra'ila, maganan David Adam, ta ce mutane 4 ne suka jikata sanadiyar afkuwar lamarin. A ranar Lahadin nan hukumar zaben ƙasar Sri Lanka ta ce Anura Kumara Dissanayake da shugaban 'yan adawa Sajit Premadasa za su tunkari zaben shugaban ƙasa na raba gardama da za a yi a ƙasar ta Sri Lanka da zai fitar da wanda zai yi nasara. Wannan dai shine karan farko a tarihin kasar da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasa, bayan da manyan 'yan takara biyu suka gaza samun nasarar da ake bukata na kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u kafin ayyana dan takara a matsayin wanda ya lashe zabe. Hukumar zaben kasar ta shaida mana labarai cewa duk sauran 'yan takarar da suka hada da shugaba mai ci Ramil Wickremesinghe tuni aka yi waje da su. Dissanayake ya samu kashi 39.5 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Premadasa ya sha da kashi 34 daga cikin 100. Wickremesinghe, wanda ya jagoranci ƙasar da dimbin bashi da lalubin tattalin arzikin ƙasar da ya riƙa dan farfadowa daga rugujewa a shekarar 2022, ya bige da zuwa na uku a takarar, inda ya tashi da kashi 17 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 4 sun mutu har lahira, sama da wasu 20 kuma suka jikata a yayin musayar wuta a wani wurin shakatawar dare da ke yankin Birmingham, Alabama, cewar 'yan sanda da majiyoyin labarai. Hukumar 'yan sandan Birmingham sun sanar ta kafar sadarwar zamani cewa an yi harbe-harbe da dama a wurin da ke kan titin 20 da ke kusa da wani wurin da ake cema Magnolia Avenue da ke yankin. Jami'in Birmingham Truman Fresgrad ya ce harbin da ya sanadiyar raunata mutane har 21 ya faru ne bayan misalin karfe 11 da 'yan mintoci na dare. Ya ce daga cikin waɗanda aka harba akwai mutane aƙalla 4 da ke halin rai kwakwai mutu kwakwai. Wata fashewa da ta afku a wani wurin haƙar ma'adanai a gabashin Iran ta kashe akalla ma'aikata 33 tare da jikkata wasu 17, cewar jami'ai a yau Lahadi. Lamari na farko mafi muni a harkar haƙar ma'adanai a tarihin ƙasar, inda ba a ma ga wasu ma'aikata ba sa'o'i bayan afkuwar lamarin. Fashewa ta afku ne a wani wurin haƙar ma'adanai da ke Tabas, mai nisan kilomita 540 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Tehran, a daren jiya Asabar. Ya zuwa safiyar Lahadin nan, abokan aiki da iyalai da 'yan uwa sun kasance cikin kuka da jimami a lokacin da motoci suka zo da gawakin abokan aikin su lulluɓa da kura. Kimanin mutane 70 ne a bakin aiki a lokacin da fashewar ta afku. Daga bisani kafar talabijin ta ƙasar ta ce ana kyautata da zaton mutane 17 daga ciki na da tsaye a ƙarƙashin ƙasa da zurfin mita 200.
A washin Rif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe in bar ku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Muna zaune suna so na gida zai na so mai takara ta ce na National Council of Women Affairs na shiru na shugaban kasa ya kalle ni ya shiru ne a ce Allah ya baki nasara solemnly Allah ya baki nasara.
Kallabar shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar faɗa a ji kan abin da ya shafi iyalansu, da ake dangantawa da rashin samun damar ba da gudunmuwa ga ɗaukar na wayar gida. Za mu ji abin da mata ke cewa kan wannan lamari. Yau ma muna tare da uwar gida Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. Za ku ji abin da mai gidanta ya ce lokacin da ta sanar da shi tana so ta tsaya takarar shugaban ƙasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana akan yadda za a gudanar da gidajen aurensu, lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da suka haifa. To koyaya mata ke ganin wannan lamarin? Tambayar kenan da shirin Kallabi ya yi wa waɗansu mata a Jos jihar Filato. Ga abin da suke cewa.
Namiji shine kan gida, to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewa mace ya kamata ta bada gudumawanta 100%, saboda tafiyar da sha'anin iyali, domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyali. Amma kaga in ba ta ba da komi ta zauna kawai cewan a namiji shi zai yi komi, bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi, to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba, a ƙarshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje.
To amma kuma a baya sai ana ganin kaman ku mata kun fita allaka irin waɗannan na waya ma su maza, me yasa kina ganin kaman ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudinta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi?
Eh, to shi rayuwa kin san is Bature yana cewa is dynamic. Ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani, sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga a cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dame su mutane maza da yawa suna ta mutuwa harkan rayuwa ya zama da wahala sosai ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya yayi masu yawa kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya sai ki gani mace tayi tafiya amma namiji kuma wani a wasu instances sai ki ga yana nan kofofin ba su budu kamar yanda ya budu mata ba amma in muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another kin ga ba wani cewon wai shi namiji shine kade ya kamata ya komai da komai macen nan tana cikin sa dama mace da miji shine ake kira mijin shine ake kira gida saboda haka 100% ya kamata mata su tashi su bada goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene ya kamata sha'anin gida shine number 1 a bashi karfi
to Hajiya Aisha ta kina ganin kaman lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta dauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta bada shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma
gaskiya kaman yanda kika sa tambayan lokaci yayi wanda mata ko mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida watakila na harkan kuɗi ko tarbiya kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin kokarinsu domin su ga cewan sun sauke haƙƙin da yake kansu to amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma zaki fada aji ba wai zaki fada aji na gori ko wani abu ba a'a zaki fada aji cewan ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida duba ga yanayin da ake ciki mazajen suna iya nasu kokari so ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abun da zai tafi miki daidai dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi
Hajiya Salma a baya za a ce ai wannan haƙin miji ne ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su ma su furta shi saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyarsu kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali
gaskiya to alhamdulillah kama yanda yarwata ta fada gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu a lokaci da yanayi yanda muke cikin nan ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba misali idan muka duba yanzu mazaje wanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i ada idan kana da 1,000 zaka iya ka dauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane kuma maybe ayi karyawan abincin safe sannan kuma ayi na rana ayi na dare to a yanzu idan muka duba mudin shinkafa ma kadai 2,000 zuwa 2,800 daga 2,600 zuwa 2,800 mudin wake 2,800 to idan muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu 10 wake mudu 10 masara mudu 10 wannan abun gaskiya ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayen su mata suna da shi fa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayen su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu taimaka ma mazajin mu
to madalla kadan kenan daga gudunmuwar da mata ke badawa daukar na wayar gidajen su za ku ji ci gaban wannan hira mako mai zuwa
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sera Jibril da aka fi sani da Mama Sera macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya wanda rashin goyen baya daga sauran mata da kuma abokan takarar ta maza bai sa ta yi kasa gwiwa ba waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
ai kafin ma mu yi aure ya sa Musa Anu shi mama my father my mother da ni da mai gida cewa ki bar matan Allah bai hana addini a ko wani aure ba in tana so ta bika ba kuma amma in tana so ta ci gaba da addini ta Allah bai ce ka hana ta ba kake hana ta da dai church nata
so addinin ku daban-daban
yes mai gida shi musulmi ne ni kuma kristan amma kowa zaka bi wajen da zaka shiga aljanna alinka da yanda kika yi da tokokin Allah so baba mai gida na tunda ya zama ya samu ilimi gurgurdu wanda adult education ilimi na manya so ya gane da wannan muna zaune lafiya abin mu so da nan da daga mishi muna zaune suna so na gida zai na so ne takara sai na yi na national council of women affairs na shiru so sai na shugaban kasa ya kalle ni ya yi shiru suna a ce Allah ya baki nasara solemnly Allah ya baki nasara
yi miki addu'a
yes na gode don ya san cewa wasu suna siyasa amma sau hali is country suna ta nonsense amma ni I want to show zan shiga siyasa tsoro Allah dokoki namu a kasa tarbiya discipline na mace mai miki da yara ya kamata mu bi shi shi ne za mu samu daraja abubuwa da muke yi and ya san halina no problem ba wanda ya ce no problem tunda mai gidana ya yarda kowa suka yi shiru
to wani irin kalubale kika fuskanta wajen shiga siyasa
well shine kudi kawai ba wanda ya ce kake because rashin ganewa na mutane na gida na samu izini da wajen mai gidana na kauyen mu mutanen mu ka su je su kara mishi gulma na ce sai da muka yi a meeting na association namu na kauyen mu daga baya sai na rubuta wa Nigerian Army na samu izini na daga mai gida na samu abujin local government da kauye na gari na na kai musu so ba da
wanda ya iya fuskantar wani abu
su ce mu kan menene ku magumagu nasu su zo su retire mai gidana
ya kika kalli siyasar mata a wannan kasa
ya kamata dan ce musu duka ran su daidai su yi kokari amma me sun zo nema a siyasa sun zo neman kuɗi ne ko girma ko gyaran gida da kasa da cigaba kasa me suke nema ina zo neman girma me na zo nema da na ce zan shugabanci shugaban kasa me na zo nema ba magana kuɗi ba ne philosophy zuciya dalili na kamar mace da yara da rashin ilimi na mata da mu a cikin kauye, kuma yanda za yanda aka koyar mana a school, yanda aka hada mu daga wani state iri muka san juna, koyar mana yanda mu rike juna kamar yaran Najeriya, mu ci gaba ginin Najeriya da hadin kai da halin gaskiya da tsoro Allah. Shi yasa muna dauki oath na office, rantsuwa na office, ko rantsuwa na mu yadda cewa za mu yi abunda dokokin Najeriya, constitution na Najeriya ta yadda. So ya kamata in na shiga wasu za su gane cewa a'a me take nema, ba wani magana ga shugaban kasa kawai ba, amma in ka ya kamata mu yi a hankali. Na yi takarar na House of Reps da na Senate kafin, amma a gida na samu nomination ɗina. So daga baya na ce a na samu okay, a ci gaba muna.
To kafin ki tsaya takarar neman zama shugaban ƙasa, ke rike wasu mukaman ne?
Yes, bayan na gama lecturing na yi aure. So a cikin ko siyasa din da ko abubuwa da nake yi, makaranta din da aka zabe ni commissioner social development a Akwara state, and na yi about 3 years kenan da aka ce aka canza commissiononi. So ba dauke ni na ci gaba ba, aka dauki wasu. So na samu dama na ci gaba da kudai ne a cikin politics. So anyway aka yi, and ya tameke ni, amma wani ya ga mun, madam yanda kina commission naki zaka yi siyasa, na ce zan yi. To yayi wani dina in zaki takar ya kamata kudin tax haraji naki ki yi tattalin cewa kin biya kowane shekara, don za a tambaye ku kuna biyan tax haraji naku. Haka na bi su ba da shawara.
So kin yi commissioner kafin ki shiga siyasa?
Yes, na san maganan policy formulation da implementation, kuma commissioner for sports, social development and youth.
To bayan da kika gama commissioner, sai kika dawo kika rike wani mukami daban?
No, na ci gaba da siyasa.
Kin yi minister?
Ban yi ba, because akwai challenges, ko kishi ne ko menene na kyale su, ko an ce mai na san cewa ilimi da Ubangiji ya bani da hali da aka koya min daga gida, ko ina na shiga zan bi dokoki Ubangiji, na san yanda za da musulmai da krista. So ba da wani matsala, ko ina na shiga ana mulki, saboda da tsoro Allah za iya a gina mutane da yara da matasa da hankali masu rike kasa a cikin siyasa, don gyara kasa din ne gaba daya.
To sai gashi kin tsaya siyasan, kuma na ga mata ƴan uwanki basu baki goyen baya ba,
basu gane ba. Na biyu, kudi ya riga ya shiga, na ji cewar an ba su $66,000 or wasu masu ya fi masu wasu $77,000
saboda kar su zabe ki.
Su zabe wanda suna takara da ni, amma lokacin da nayi takarar shugaban kasa samu uku a cikin PDP, da President Goodluck da Alhaji Atiku da ni. Yaya muka sami nomination? Aka ce kowai zai biya 1 million naira a saya ticket. Na tashi kuma na send message wa General Babangida cewa yaya nawa ne salary a kasan nan. Lokacin da na commissioner ana biya na 2000 naira per month. So wanda su na ce masa sa na aika abinda na riga na rubuta wasiƙar hints on effective parenting ina ta sayarwa don na samu kuɗin tafiye-tafiye. So da na samu na kawo, ya gane cewa ina kokarin na samu abinda zai bani kuɗi, suna zuwa hankali taimake na je na dawo na haka. Amma na maganan kasa da aka ce kuma an yi mamsa, kowa ya maganan kuɗi ba, maganan sun kasa da tsoron Allah ne. So ni kuma na san Allah ya taimake ni, ai mun koyi a gida sosai, baba na reverend ne, I defy God na je tsoro Allah na kaunan manya da kanana a bayana so ban da problem ba koya mun sata ba ba koya mun iskanci ba ni da commissioner for social development sports and youth na koya da wannan zan samu lokacin na iskanci da rai dina so well da je ga na ga masa to ban da 1 million aka ce na ce no so sai masu kudi ne ya kamata su da na same shi sai sa su masu kudi ne ya kamata su zama politicians babu masu hali babu masu ilimi amma su ba su da kudi irin wannan amma to gashi ga takarda wanda na rubuta hints on effective hanya koyar da taso da yara da halin kirki zaka saya na bashi it was money so okay na nuna mishi amma nayi launching kuma nace shine one of my chief launchers it was very good ya aiki minister na information a Lagos muka yi cultural center a Lagos ya zo and ya ce ga mun gida ya mun donation na 50,000
mun lokacin kuɗi ne sosai
gaskiya ba su biya ni ba sai da lokaci ya kai zai takar da yaji wanda dokar wanda suka kawo zake takara daga kasa ward local government state in kika ci shine zake zo sama
federal
muka yi wannan convention namu adjust so we to have ya kamata mu samu 31 candidates ko 30 ko 31 that time candidates yaya nayi na zaman candidate ga Kwara state
godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Sarah Jibrin macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a Najeriya da bakin mu na yau Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai wakilan mu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma shiri na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Hauwa Sharif da ta tayani gabatar da shirin da Fiona Wamai da ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku